Yau da gobe
daga muryar Amurka a Washington DC. Sallama da fatan dukan ku kuna nan lafiya da wannan yammacin Laraba 17 ga watan Yuni. Shirin yau da gobe kuke ji kai tsaye daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Kuna jin shirin ne akan mitoci 25 da 22.16 da kuma ta internet a dandalin voa.com da voahausa.com. Masu gabatarwa
Jamila Kabiru Fage
da Halima Jumrau.
Yau dai Laraba, kuma kamar yadda kuka sani, rana ce da shirin yau da gobe ke mera hankali baki ɗaya kan siyasa, musamman ma a wannan lokaci na cacar baki da tabarke akan kudaden sayan suturar da za a baiwa ƴan majalisar dokokin Najeriya. Za ku ji ta bakin matasan Najeriya akan wannan magana cikin amsoshin tambayoyinmu da za mu karanto muku nan gaba kaɗan. Amma da farko, kamar kowace Laraba, za mu fara ne da labarin ɗan iya. Yau dai tunanin ɗan iya ya je kan shugaban ƙasar Najeriya Muhammadu Buhari. Za ku ji labarin.
Wai shin siyasa na da muhimmanci a rayuwar ɗan adam? Ko muhimmancin ta ya tsaya ne kawai ga rayuwar mai yinta? Me yasa ma ake siyasa ne? Don kuɗi ko kwaɗayi? Ko dai don sha'awar neman inganta ci gaban ƙasa da kuma kyautata rayuwar al'umma? Zauren matasa na tahe da amsoshin waɗannan tambayoyi a muhawarar da aka tafka a Abuja kuma a gaban Madina Dauda.
Gwamna yana gama gwamna ya ce matarsa ce za ta zo ta zama gwamna, ko ɗansa ne zai je House of Representatives shi kuma ya tafi Senator.
Mutane da yawa ba su da ma abin yi sai su shiga siyasa, wani ma sai ya bar abin yi ya zo ya shiga siyasa.
Wai shin masu siyasa na yin ta ne don ƙudurin taimakawa jama'a? Ko dai suna shiga siyasa ne don taimakawa kansu da azurta kansu da kuma cimma wani burinsu na son kai da son rai?
Yawanci siyasa, ƴan siyasa suna shiga siyasa ne don neman arzuta kansu da kuma cika wasu burorinsu na rayuwa.
Ku biyo mu ku ji wannan shiri na yau da gobe da kunnuwanku, kar ku sake a baku labari.
Yau fa tunanin ɗan iya ya kai ga shugaban Najeriya Muhammadu Buhari, ga na ikra da labarin ɗan iya.
Da yake ɗan iya gwani ne wajen tsunko labari, yau da gani na ya ce kai ɗan uwa ni kullun na zauna na kalli shugaban ƙasarmu Muhammadu Buhari, sai in tuna cewa sauran ƴan ƙasa fa sun tattagi tarin tilin buri. Gashi shi kanshi ya yi wa ƴan ƙasa wani babban alƙawari, ya ce zai tabbatar Najeriya ta zama abin alfahari. Sai dai duk da yake ya ce akwai buƙatar mutane su ɗan yi haƙuri, wasu fa na ganin babu wata maganar uzuri, sau suke kawai su ga sauye-sauye cikin sauri. Shi yasa nake ganin akwai buƙatar Muhammadu Buhari ya jawo samari, ya ba su muƙaman da za su samu dama su dama a kusan kowane lamari, don ko ba komai su ne manyan goben da wasu kan ce suna da nisa da kabari. Na ce amma ɗan iya faka da kamanta, yanzu da ka yi maganar matasa ƙasar mu sai a ce ka ji kayan yarinta, ko kuma ka ji an ce ai sun faye wauta. Amanta cewa akwai matasa a manyan makarantun mu waɗanda suka kwankwaɗi ilimin da ya kamata. Kaga ko tun da dama jahilci ne babbar cuta, to ai ya kamata a bar matasa su ma su fafata, don ganin an cimma nasarar da Najeriya ke da matukar buƙata, musamman ma ganin cewa har yanzu ƙasar mu na cikin ƙasashen da ke tatata. Idan ko muka sauya salon sakalƙal tsaffin masu rike da mukamai a baya, sai kaga ƙasar mu ta samu salarin tattake duk wata shiririta har ta kai ga ta bai wa sauran sa'o'in tarata. Dan iya ce to Allah ya sa shugaban ƙasar mu da ma na kusa da shi su yi amfani da wannan dama, su tana cewa matasan ƙasar mu fa na da hikima, kuma shirye suke duk lokacin da aka gayyace su, to su ma za su yi wa ƙasa hidima. Kaga ko maimakon a bar su su ta gabzar jima, ko kuma su yi ta jefa juna cikin tsama, gara gwamnati ta san lokaci yayi ta dau azama, ta hanyar tuna cewa tunda kowanne dan adam Allah ya bashi wata karama to idan an zo ba da mukami kada a ce sai wanda ke da sama domin duk lokacin da aka ce nadin mukami sai ka fito daga gidan girma lalle babu ko shakka a ƙarshe sai kaga an koma nadama nace to dan iya ba mu da tacewa ai sai mu ce Allah ya ba mu sa'a sai dai duk da yake an ba mu damar zabo shugabanni ta hanyar jefa ƙura'a to dole ne fa mu dinga raka su da addu'a kada mu zura musu ido mu yi ta neman lam'a irin haka ne da zaran an hangi wata matsala gare su kuma sai ka ji ana ta neman yin bara'a wannan kuma shike jefa ƙasa cikin halin rashin da'a kaga a maimakon mu yi ta samun shiryayye zuriya sai a wayi gari abu da kadan kadan kamar ba'a kowa yayi ta abin da yake so kawai babu wata kana'a a ƙarshe dai kaga ƙasar ta koma kamar babu tsarin shari'a
bamu da aiki dumudu bamu da aiki ba'a bam dumudu ba'a bam
mu dai ga lantarki
kuma
ba a baku mu dai ana ba mu duk wata ana ba mu albashi
alhamdulillah
to yanzu ga amsoshin tambayar mu ko kuma in ce tambayoyin mu na jiya akan muhimmancin siyasa ga dan adam da kuma maganar alawus din nan na sayan suturar da za a tila ma ƴan majalisar dokokin Najeriya
Gama sai ta tafi amfani ganin yadda ƴan siyasa suke kai yaran su Turai domin karatu da kuma hutawa lokacin ne talakawan da suka zabe su ke neman na bakin su ido rufe sako daga Dauda Idris dan kare kare
a gaskiya idan an yi siyasa bisa gaskiya da adalci abu ne da ya dace ga rayuwar dan adam amma a Najeriya masu yin ta ne ke mura sako daga Isa Lawan Girgir
Siyasa muhimmiya ce ga rayuwar jama'a saboda ta hanyar siyasa ce jama'a ke da damar zabar mutanen da za su kawo koyin ayyukan ci gaba ga al'umma kamar fannin lafiya, ilimi, ruwan sha, ayyukan yi da kuma tsaro. Sako daga Abubakar Suleiman Runka.
Yanzu kuma ga amsoshin tambayar mu ta jiya akan allowance din da za a baiwa ƴan majalisar dokokin Najeriya domin sayan sutura wato kayan sawa a jiki. Wannan zalunci ne kawai kuma duk dan majalisar da ya amince da haka har ya karbi kudin nan to muna addu'ar Allah ya sa karyaci kudin nan lahiya kowane ne kuma Allah ya isar mana lallai idan shugaban kasa yana da damar taka birki akan haka to ya taka musu birki domin wannan hadama ce da baba kere wallahi wai ma wannan canjin kenan haka wallahi duk duniya babu azzalumai ƴan majalisa kamar na Najeriya to ha su shirya akan wannan zalunci domin ba za mu amince ba da wannan satar hashi da makamin sako daga Abubakar Muhammad
hakikanin gaskiya gwamnati ya kamata a rage yawan wannan kudin da ƴan majalisar tarayya za ta karba duba da yadda matsalolin rashin aikin yi ga matasa da kuma tsadar rayuwa ga ƴan ƙasa musamman matalakawa wayanda ke neman nasawa a baki Allah ya kyauta sako daga Sa'idu Gagiyo Katamma
Yanzu kam ta bayyana a hili, ƴan jam'iyyar APC sun yi ta ihun cewa canji. Gashi yanzu su ma sun je majalisa sun ɗanɗana giyar mulki sun zamo masu kishin aljihunsu ba wai masu kishin ƙasa ba. Da haka nake Allah waddai da duk wani ɗan siyasa mai hwaɗa a baki baya cikawa, sako daga Boys Saudiya.
VOA hakikanin gaskiya ni dai a nawa ra'ayi wannan akwai tufka da warwara a cikin canjin da aka kira a Najeriya to yauwa idan haka ne to su kuma talakawa wanda suka zabe su nawa ne za a ba su su kayan sawa ga sallar azumi ganin cewa gashi ana gab da kama azumin watan Ramadana sako daga Yahuza Zaki Gwandu
muna nan muna Allah ya isa da haka ai wannan zalunci ne ma a hili Ana cewa ƙasa babu kuɗi a shega inda kuɗin ƙasar mu ke tahiya a banza sa kaya tufafi maganar banza ma kenan Allah ya isar mana kuma muna kira ga gwamnatin tarayya ta shugaba Muhammadu Buhari da ta gaggauta duba lamarin don kawo gyara da samun zaman lahiya a ƙasa sako daga Al-Saddiq ML Burgawi
Jama'ar Najeriya Ku sani wannan ba tsarin tafiyar shugaba Muhammadu Buhari bace tsari ne irin na azzalumai masu hadama wasu jihohi sun kasa biyan albashi na watanni. ‘Yan fansho na mutuwa saboda bugun zuciya. Masu ritaya ko ba su san matsayarsu ba. Abin takeici zaka ga shekara 35 kana bauta ma kasarka amma ba zaka wuce albashin sanata ba na wata guda a matsayin kudin sallama. Daga yau zamu fara lissafta kudurorinku na kirki da na banza don gaba. Sako daga Lawal Yusuf Saulawa. Wai shin siyasa na da muhimmanci a rayuwar dan Adam ko muhimmancin ta tsaya ne kawai ga rayuwar mai yin ta? Me yasa ake siyasa ne? Don kuɗi ko kwadayi? Ko dai dan sha'awar neman inganta ci gaban ƙasa da kuma kyautata rayuwar al'umma? Ga zauren matasa.
A yau ina tare da Honorable Aliyu Ibrahim Gebe, dan majalisar wakilai daga jihar Bauchi, sai Husaini Mahmud Abba, shugaban kungiyar Boyak wacce ta taka rawa a zaben bana, sai Isa Muqaddam wanda ya tsaya takara a jihar sa ta Gombe amma bai samu zaben fidda gwani ba da ya tsaya takara na zama dan majalisar jihar sa. Sai kuma Maryam Bagudu, ma'aikaciya a gidan talabijin mai suna Wonderland da ke nan birnin tarayya Abuja. Sai kuma ni Madina Dauda da zan ja ragamar shirin. Ina muku maraba da zuwa wannan zauri. Menene cancanta a siyasa?
To, cancanta a siyasa dai abu guda ne. Akwai dan siyasa, akwai dan takara. Dan takara daban yake da dan siyasa. Dan siyasa shi gogegge ne wanda ya dade yana cikin harkar. Shi kuma dan takara za a dauko shi ne kawai bai so ma wani lokacin kawai zuwa ce zo ka tsaya. Ka zo kuma ka tsaya. Kamar yanzu akwai mutane da yawa wanda sun cancanta ne yasa aka dauko su.
Me ake gani a jikin mutum a ce yau ka cancanta ka fito ka tsaya takara?
In kika duba
ai kwarjini
ko kudi ba kwarjini yau duk kasan nan mun yi tafaki mun ce babu wanda ya kai Buhari cancanta yayin jagorancin kasan nan haka ne ai dan ujiza bace in ka duba tun yana yaro tarihin sa menene akwai gaskiya akwai adalci akwai kunya akwai kara
da sauransu akwai rikon amana
akwai rikon amana duk wadannan dabiyoyin da ya kamata a ce bil adama mai neman wakilci wa al'umma yana da su
to gaskiya dan siyasa bai da wa'annan
dan siyasa daban da dan takara. Dan takara muke magana, dan takara ba dan ba dan jari hujja bane, kamata ya ce dan takara yana da wannan muradin wanda tun daga gida an saka su shine wanda Aminu na nan yake magana a sai tun daga farko Malam Hussein. Amma shi dan siyasa burinsa ba wai takara bane, burinsa a kawo wanda al'umma za su mura, wanda zai ma al'umma aiki, wanda zai fitar da wannan kisan a wuta. To mun maida abun kamar yanda kani na yake fadi yanzu, kamar gado gwamna yana gama gwamna ya ce matarsa ce za ta zo ta zama gwamna ko dan sa ne zai je House of Representatives shi kuma ya tafi senator kamar gadan gidansu ne kamar mu an haihe mu
sai ne bari jira ayinka akan bambancin dan siyasa da wanda ya cancanci takara.
To a wannan misali da aka bada Tinubu da Fashola kuma kin ga annan shi Tinubu yau da ya gwamna ba ma yarda da gwamnan shi cewa ya aiki ba san da ya kawo fushi Fashola nan da ya kawo kuma yau shine ya bashi wannan sunan da yake da shi yau saboda cancanta gane cewa wane zai abinda yawanci ƴan siyasa ba su kawo wanda zai fi su aiki yau kai ka aiki kaza baka so ka kawo wanda za a ce gobe ya fi ka to amma ka ga Tinubu ya aje wannan ya kawo Fashola duk da sun cewa wannan zai aiki ya zo mai yawa mai fishi suna ya aje wannan a duk inda aka ce yau ɗan siyasa zai ce ban ki ba in wane zai fi ni kokari bare a kawo shi ya zo ya ƙara abin da nayi ya zo ya kai mun da muke hanga to ina gani shine cancanta kuma lallai maganan
siyasa an kyauta kenan idan aka yi haka an yi adalci. Maryam,
ni ina son man dan magana akan abin da Honorable ya ce akan wanda suka cancanci zabe kaman yadda ya magana akan General Buhari da yanzu an zabe shi ne akan cancanta. Ni ina son yin magana cewa ya takara sau hudu kenan da can mutane basu ga wannan cancantan bane sai yanzu takara har sau hudu ba a gani ba. Ni ina son anan ina son in ce yawancin mu zaɓin da muke a ƙasar nan ba a kan cancanta yawancin muke yi ba da inda kan cancanta ne da tun zaɓe na farko da an zaɓe
shi
amma yanzu sai da aka ga mutane ƙila an gaza an sha wai an rasa yadda za a ce to bari dai mu bashi din shi mai gaskiya tuntuni ba a san yana da gaskiya ba
to yanzu wai shin bancin Buharin ba matasan da suka tsaya takarar
nan ne? To ai abin da nake so in ce ai matasan su ne magadan Buharin koko mai shekarun Buhari ne zai gaji Buhari, koko mai shekara da ya dara na Buhari shine zai gaji Buhari.
To me suke jira da yasa suka bashi a yanzu? Suna jira su kware ne
su matasan?
Eh,
sabili da yanda aka yi tafaki game da ita ta hodi ya ja yanda kasar take ciki, lamarin da kasar nan take ciki a yanzu, idan ba an dauko goni din wanda ya kware mai gaskiya wanda ya cancantan ba, abun ba za a kitsan ba zai fita daga wutan ba. Ana buƙatan a yanzu yanda Allah ya zana abun shi cikin ikon sa, lokacin ne yayi daidai, mun san darajar shi Buhari, mun san amfanin Buhari.
Akwai koke-koke da ake yi cewa matasan Najeriya har yanzu ba ku yi hankalin da za ku iya rike shugabanci ba.
Ya rike shugabanci aje shekara na yau 39, ina member House of Representatives, mutum miliyan 2 nake wakilci da mahaifi
na da sarkin majalisa, kana dan shekara
34. Korai haji da sarkin garin da limamin Bauchi duk nake wakilcin su har sai kada hiro Bauchi. To yaushe kuma mai hadisi yace duk mai kiwo shugaba ne, duk wanda yake da iyalai mata na biyu, ɗaya na bakwai, da gwamnati ne yake shugabancin kasar nan shekarun sa nawa ne?
32.
Masha Allah, su general era da shekarun su nawa suka zama general? Shi Buhari yana shekara nawa yayin mulkin shi na farko? So wanda wata magana ce ta banza, cikin mudun waye mana, waye Allah ya mu alƙawari zai kai 70. Ai duka 60 na 70 din ne. So in ma kana 30 ka ci rabi in zaka yi 60.
To akwai kukan da ake yi kuma cewa ko matasan nan mai yiwa ku ɗayan kuɗi ne kawai ya kai ku taka rawa a siyasa.
To ranke da ne na muku san kuɗin mahada za mu yi kwadayin su.
Babu da. Kuna ganin wasu na shiga suna dawowa da motoci, makafin motoci
masu. Duka wannan mu babu
hujja.
To amma ai a harkar maganar siyasa.
Eh, ina jin karshen
rayuwa gaba daya. Ko a siyasan ko a kasuwanci ko a nema, akwai inda za a samu, akwai wanda za a samu sun samu kuɗin, sun hawo mota. Siyasan ma wata banne ne wanda za ta tada wasu. Wannan abubuwan dama duk Allah ya yi su ne, kowa zai kama nan, wani ya kama nan, wani ya kama. Wani kamar da kuke media nan sai kaga akwai ɗan media wanda suka samu kuɗi sosai, ɗan siyasa ne ba su sani ba, da mai yawa ma ya fi siyasa samun kuɗi. Amma kaga saboda siyasa dai abu ne na shugabanci, duk mutum da yake tunani zai shugabanci gidansa, in ya iya zai kai waje, in ya kai waje zai fara ko da ƙaramin hukumarsa har ya kai ga gaba.
Ɗan majalisar wakilai Aliyu Ibrahim Gebe, ga ka da ya matashi kuma ka shiga siyasa, me ya ja ra'ayinka?
Wato dalili na dai guda ne. Na farko da zan shiga siyasa niyan bautan Ubangiji ne, amma mukaddamin dalilin shiga na siyasa na shiga ne dan nuna wa matasa a jihar Bauchi ba lallai sai ka hito daga wani gida ba, ko wata masarauta, ko wata kabila, ko wani addini. Baucin namu ne mu duka. Ni dan talaka ne, jikan talaka, ina alfahari da wannan. Gadon gidanmu da ma ilimi ne. Amma an bar siyasan akan kawai sai ƴaƴan wane da wane, ko kuma mutanen can da mutanen can, amma ba tumar da mutanen nan. Da na shiga ne dan nuna ma matasa ƴan wana darasi, fi sabilillahi, ba wai na shiga ne da wani niyya da wani buri ba, dan a nuna darasin cewa in Aliyu zai iya shiga, to hakika da Mansur da Mutari da Jima duk su ma za su iya shiga.
To Isa Muqaddam, bari mu ji daga gare ka, me ya baka sha'awa a siyasa?
Abin da ya bani sha'awa a siyasa shine kamar yadda honorable ya ce, mu matasa gani ake ba mu isa ba, ko ba za mu iya ba, komai ana ga sai da tabai su za su iya yi. Bayan akwai kurakurai wadda muna gani suna yi, ba mu isa mu ce musu a'a ku yi ko kar ku yi ba. Yanzu idan ta tabai yawanci idan suka zo cikin tafiyar, akwai ababe da ake samu wadda ya kamata matasa ne suke ciki. Sai dai mutum ya je nemo a'a abokin sa wadda suka yi makaranta da, ba zai nemo yaro wadda zai tada shi a samu ci gaba ba. Kullum sai dai kawai ai ta zagawa, wane yau shine gobe yana ji, haka dai ai ta kiyawarsa.
Usaini, ka yadda da duk waɗannan shawarwari da suka bada, ko bayanai da suka yi?
To na'am, wannan
kana kungiya da ya taka rawa?
Kungiya da ake ya taka rawa a wannan zaɓen, kuma tunanin mu abin da ya samu muka shiga wannan kungiyan, lallai matasa ya kamata su fito su shiga siyasan nan, saboda shi yasa kake ganin siyasa tana da gurare tun daga councilor har zuwa president, ƙananan matsayi. To annan ne ya kamata tun daga kansula matashi ya zo ya koyi isan aikin kansula, ya zo chairman har ya kai ga shugaban kasa. Amma nan kasan ba a haka, kawai sai kaga mutum sai ya fado daga sama ko daga wani gwaje kawai sa bashi position da matsayi da bai taba rike ba. To nan kuma sai kaga dole ne zai kuskure, kuma bai iya ba. Tun daga gida zuwa makaranta, tun primary school nake so a ce an koya mutane, mutum da yake so ya siyasa ya dina kanshi tun yana karami, yana so ya shugabanci mutane,
saboda haka ya tashi da shi har ya kai ga kwarewa.
Shikenan.
Maryam, ke ce mace ɗaya tilo a cikin wannan zaure, me kika gani?
Ni dai ina siyasa kallo daga nesa. Akwai abubuwa da yawa da nake son yi tambayoyi akan siyasa, don yawancin mu ma ba mu san ma me ne ma wannan siyasan ba. mutane da yawa ba su da ma abun yi sai su shiga siyasa, wani ma sai ya bar abun yi ya zo ya shiga siyasa. Kowa ya sa ma yawancin mutane dai suna ganin cewa in ka shiga siyasa nan nan ne zaka ci abinci, nan ne zaka yi komai, kamar manta cewa dan al'umma ne ka shigo ka zo ka taimaka. Saboda haka ni dai ina da tambayoyi da yawa akan wannan.
Ba kiya gani akwai rawar da mata ya kamata su taka kamar zaben bana da aka yi, ana alfahari ko ina ana fita ana bayanin cewa mata su ne ma suka ci gari. Ba ki alfahari da wannan?
Ina yi da wannan, amma yanzu kamar wannan dai na bana din nan da aka yi, abubuwan sun dan ja da baya ba kamar wanda aka yi wannan ba. Matan sun dan ja da baya ko dan mazan ba sa barin hanya ne su ma a dama da su. Kamar wanda aka yi kwanan nan na
gwamnoni din nan,
mutane da yawa duk da mun sa rai cewa mace za ta zo ta samu kujeran nan na taraba, amma waɗansu ma an ka ji ra'ayin su a ce ai ba za ta ci ba, mace ce. Saboda haka akwai waɗansu abubuwa da bai kamata ana yi ba in a ringa damawa da mata.
Wai shin masu siyasa na yin ta ne da kudirin taimakama jama'a, ko ko dai suna shiga siyasa ne don taimakama kansu da azurta kansu da kuma cimma wani burinsu na san kai da san rai? Ga Kabir Alladi Lawanti da ƙarin bayani.
Hakikanin gaskiya a Afirka dai yawanci siyasa, ƴan siyasa suna shiga siyasa ne don neman arzuta kansu da kuma cika wasu burorinsu na rayuwa. Abin da kawai za mu iya cewa kenan, saboda in kin lura da abubuwan da suke faruwa a ƙasashen duniya, yawancin ƴan siyasa musamman ko da a Latin America ma akwai shugaban ƙasar Uruguay da na Paraguay wanda yawanci akan kwatanta su akan cewa mutane ne wanda yake ba su da ainihin son duniya. To in kin duba irin waɗannan abubuwan sannan kika je Turai kika duba yadda ainihin ƴan majalisunsu da ainihin shugabannin suke, za ka ga cewa akwai bambanci sosai tsakanin ainihin yadda ake siyasa a Turai da ma wasu yankuna na Asia da kuma yadda ake yin sa a Afirka. Saboda yawancin siyasa a Afirka in kin kula ya kaman ƴan siyasan suna sa ainihin jari ne, wato mutum ya zo ya kashe kuɗi ya yi campaign ya ba mutane kuɗi daga ya ci zaɓe kuma shikenan ya zama sarki. Mutanen da suka zaɓe shi wanda yake su ne ya kamata a ce sarakuna. Sau da yawa a cikin wannan shekaru 16 da muka gani na demokradiya za a ga cewa mutum ya shiga siyasa baya da tarau, amma kafin ya gama sun zama masu kuɗi a yankunansu ko a ƙananan hukumominsu ko kuma a jihohinsu. Sannan kin duba a ainihin mataki na tarayya ma kusan haka ne, ƴan majalisun na yawanci wurin da suke zuwa wani ko mota baya da shi, amma kafin ya gama majalisa ya ga cewa ya samu motoci 20-30. To irin waɗannan abubuwan mutum ya kula da su zai ga cewa ainihin siyasa yawanci a ƙasashen Afirka ko kuma in ce Najeriya ba ana yin ta ne saboda ainihin taimakon mutane ba. Ana yin ta ne kawai saboda arzuta kai. Sannan kin kowa mataki na jiha, wato wani lokaci muna mai da hankali ma ga abin da ke faruwa a tarayya. Wato ɓarnar da ake a jihohi ta fi ma abin da ke faruwa a tarayya. Saboda yanzu maganan nan da muke da ke akwai jihohi kusan 22 waɗanda ba sa iya biyan albashinsu. Sannan za ki ga cewa gwamnan wannan jiha ɗin zai iya tashi daga ainihin garinsa. Dama ya gina airport nashi, wato filin jirgin sama wanda yake ba jirgin da ke sauka a wurin sai jirgin da ya ɗauki haya. Yawanci hayan jiragen suke ɗauka zuwa sauke su a jihohinsu su hau mota su ƙarasa cikin babban birnin jihar. To za ki ga mutum ya tada motoci 20-30 daga ainihin headquarter jihar shi su tafi Abuja su je su jira shi. MT za su tafi daga jiharsa har zuwa Abuja, sannan shi ya bi jirgin sama su je su tarau shi a airport su kawo shi gidan gwamnati su sake ɗauko hanya su sake dawowa jiha. Man motan da jama'an da suka biyo wannan a wannan kwanake da zai yi sati biyu sati uku da zai yi Abuja, wannan kuɗaɗen da za a kashe a wannan wurin kawai ya isa a biya ƙananan hukumomi guda biyu albashinsu. Saboda haka in kin kula mutane ba wai suna shiga siyasa ba ne musamman a ƙasashen Afirka don wai su taimaka wa al'ummarsu ba, a suna shiga ne kawai saboda su ji daɗi su tara dukiya su zo kuma su ci gaba da ainihin gallazawa ainihin talakawan da suka zaɓe su. Wato mutum ka zaɓe shi daga ya koma Abuja ko kuma ya tafi headquarter jiha ya zama sarki. Waɗannan shi ne abubuwan da muke fama da su a Najeriya da Afirka, amma ina ganin lokaci ainihin tare da wayar da kan jama'a zai kai mu wani lokacin da mutum za a zo a ce masa ya zai tsaya takara ma ba zai tsaya ba in Allah ya yarda. Kuma fatan mu shi ne ainihin sabon shugaban ƙasa ya sa ƙasar na kan tsari wanda yake, duk mutumin da zai shiga siyasa ne saboda yana so ya taimaka al'umma ba wai saboda yana so ya arzuta kanshi ba.
Ballo da daddare ba a yin wanka don saboda bai kafare gobe faɗa maɗiyar siyasa. Da daddare ba a yin wanka saboda bai kafare gobe don mai ja.
Jama kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC, kuma yanzu haka kuna sauraron shirin Yau da Gobe. Ni dai matasan nan kun sani a tsakiya, daga kun ji dan kidi da ke da tafar kawai sai kanku ya fara gilgilgil kamar jangwala gwada. To sai ina Jamila
yanzu sai a sa mana sauti,
a sa muku sauti,
a sa mana sauti mu ji dadin girgiza kai.
Eh lalle, amma yawanci ai akwai wane ne wani sauti za a sa, kuma wane ne yace ga sautin da yake so, ko su wane ne suka ci.
To yau dai wani Muktar Shehu ne
a Facebook
yace yana son ya ji Adam A Zango.
Ko ba Adam A Zango ba?
Adam A Zango.
Tafarra gare ka.
Duniya ta saukace.
Kana ji kana gani mai mota zai raba ka da mai banka ko bai karatun sallah ba. Ce da mu bayar gani dan ba
duniya ta sau karshe,
wani in macen ba shigar banza tai ba wai shi ba ta waye ba
duniya ta sau karshe,
ya zaki ringa harinta ta ki sa hijab ban gane ba
duniya ta sau karshe,
wani saurayi in yaje zance ta gire ki zuba za ya koma ba a wance san ba ta waye ba Allah cikin matansa zai ya bibita
duniya ta sau karshe,
ran kwanan dakin amarya tsire zai ziyo da yajin cita
duniya ta sau karshe,
da kowar gidan ran kwanan da duwanta shine na manta
duniya ta sau karshe,
da safe amarya ta ci indomi da kwai daya rufe gyale ta tunda ba sabuwa ce ba nishadin bashar ranta
duniya ta sau karshe,
ka sare ni ganin kyashin kowa ka guje ni hukowa keta
duniya ta sau karshe,
ka kara min san manzon ka na mace ina yi ma bauta
duniya ta sau karshe,
da na ji zan yi wa wani kushe to zuciya ta ka kulle ta ta yarda ba zan bude ba
gaida Jamila
a gaishe ki kai kuma gashi na ai Adam ya zango din
na ni
na sa kikin dan motsa ka dan
na ai yanzu shekaru sun tafi mun bar mu Jamila ka hamu tattare ku mu tsamu mu hice daga nan
eh
idan la kai mu gobe Alhamis rana ce da muke mai da hankali akan kiwon lahiya to mecece tambayar mu ta yau
muna so mu ji daga bakin masu sauraro idan aka yi iyakacin kokarin neman raba mutum da shaye-shayen abubuwan samaye aka gagara ina mafita to meye abin yi anan
sosai kam sosai zaki ga a likitance za a dauki matakai akai likita zaki aku a shiga bokayi a shiga malamai
duka
a cire mutum daga yanayin da yake
a
raba shi da abokan shi amma eh gaskiya kam sosai muna so mu ji a ganin ku ya za a yi idan duk akai waɗannan abubuwa aka gagara ina mafita
kwarai
to Allah ya kai mu
amin.
Baki ɗaya iyakacin shirin namu kenan yanzu a madadin
Jamila Kabiru Fahi
da Tafarra Girma. Tafarran da ya haɗa mana sauti da injiniyan mu Mr. Keith Holmes, ni ce taku Halima Jumrau daga nan birnin Washington DC ke muku fatan alheri da kasancewa cikin ƙoshin lahiya da wadata. Sai gobe Alhamis, war haka da izinin Allah mu sake haɗuwa a wannan hili na Yau da Gobe.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.